sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
To assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana kan shan hantsin yau Asabar 7 ga watan Oktoba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Juma'a kasar Pakistan ta ce za ta tasa ƙeyar bakin haure ciki har da 'yan kasar Afghanistan miliyan 1,700 a wani tsari na bi da bi kuma dalla-dalla. Tana mai kawar da duk wani dalili na fargabar kaman jama'a da kura barkatai. Ranar Talata gwamnati ta umarci dukkanin 'yan kasashen waje da ke zama cikin Pakistan ba tare da izini ba da su koma kasashensu na asali zuwa ranar 1 ga watan Nuwamba. Ko kuma a ta sakiyarsu matakin da gwamnatin Afghanistan karkashin 'yan Taliban ta ayyana a matsayin rashin imani. Kungiyoyin rajin kare 'yancin dan adam na ƙasa da ƙasa ma sun yi kira ga hukumomin Pakistan da su janye wannan shawarar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Pakistan Mumtaz Zahar Baloch ta kare wannan mataki jiya Juma'a yayin da take mai da martani kan sukar. Gwamnatin mulkin soja ta Niger ta faɗi da daren Alhamis cewa sojojin Faransa 400 da ke garin Ullam na kudu maso yammacin ƙasar ne za su fara ficewa a ƙarƙashin tsarin wata yarjejeniya wadda ke daɗa kawo cikas ga tasirin Faransa a yankin Sahel mai fama da rigingimu. Tashin sojojin na Faransa daga Niger ya kasance wata babbar bukata ta sojojin da suka kwace mulki a watan Yuli, wanda ɗaya ne daga cikin jerin juye-juyen mulki na sojoji a yankin Sahel na yammacin Afirka, wanda ya yi matukar shafar fafatawar da yankin ya shafe gwamman shekaru yana yi da 'yan tawaye masu alaka da kungiyoyin Al-Qaida da ISIS. Da farko dai sojojin na Faransa sun turje suka ki yadda da halalcin gwamnatin mulkin sojan. To amma a watan jiya shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yanke shawarar kawo ƙarshen hulɗar soji da Niger da kuma janye dukkanin sojojin Faransa wajen 1,500 daga ƙasar. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Rasha za su sake aunawa su ga ko shin ya kamata ƙasar ta janye daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makaman nukiliya ta CTBT wadda ta hana gwajin makaman nukiliya a matakin ƙasa da ƙasa. A cewar mai magana da yawun majalisar Vyacheslav Volodin jiya Juma'a. Bayanin na Volodin na zuwa ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi gargaɗi cewa ta yufa Rasha ta fice daga wannan yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa tunda Amurka bata ma tabbatar da ta shigar ba. Wata bakanadiya mai alaka da wasu masu da'awar jihadi na kungiyar ISIS wadda aka taso ƙeyarta daga wani sansani a Siriya watanni 6 da suka gabata ta gurfana gaban kotu inda aka tuhume ta da shiga kungiyar ta'addanci a cewar 'yan sanda jiya Juma'a. An kama Amara Amjad ranar Alhamis a Milton Lardin, Ontario da ke yammacin birnin Toronto saboda zarginta da taka rawa a harkokin kungiyar reshen Iraki da Al-Mashriq a cewar rundunar 'yan sandan Royal Canada. Matar mai shekaru 29 ta samu beli yayin takaitaccen zaman kotun inda aka tsaida ranar 17 ga watan Nuwamba don zama na gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba kalubalen tsaro da shiyar kudu maso gabashin Najeriya ke ci gaba da ƙara fuskanta. To madalla, kungiyar ƴan awaren Biafra da ke neman ballewa daga tarayyar Najeriya na ci gaba da masa kaimi a yankunan kudu maso gabas, inda a bayan nan suka fi mai da hankali wurin kai hare-hare akan jami'an tsaro. To ko a halin yanzu me ake ciki? Wakilinmu Lamido Abubakar da ke wannan yanki ya turo mana da wannan karin bayani.
Kungiyar nan ta IPOX sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan Najeriya a yankin Olu na jihar Imo, wanda kuma ke dauke da dimbin makamai. Kungiyar ta IPOX dai ta ce ta dakatar da amfani da plate number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo, kuma duk motar da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gagota amfani da lambar Biafra. Musa Siaman Ifa shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOX yace,
I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number in entire Biafra territory.
Yana cewa ne a wannan dare muna son mu shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOX ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra. Kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati, musamman kilar Hilos da gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani, to ku kama ta, ta zama ta kasar Biafra. Haka kuma ina mai shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara, domin kuwa mun tarwatsa masu takurama yan kungiyar ta IPOX, kuma mun haramta Najeriya a kasar ta Biafra da ma kiran sunanta. Wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biafra, wato Liberation Army. Sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya. Hararen yan kungiyar ta IPOX dai bayane na nuna cewa yayi jallin hasara dimbin rayuka, kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda basu ji ba basu gani ba. Kuma bayane na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta Imo ya ƙara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali. Wani ganau kuma ɗan yankin na Olu da ya buƙaci a saka sunansa ya ce, yana cewa ne ƴan bindiga IPOX sun kwace wata babbar motar soji mai dauke da bindigogi kuma mai sarrafa su a hannun sojan Najeriya. Wannan kuma ba karamin matsala bace, kuma za ta kara jefa al'ummomin yankin cikin tsaka mai wuya. Yan bindiga dai ta IPOX sun fito fili sun sanar da halin da ake ciki. Muna kira ga hukumomin kasar da su dauki matakan da suka kamata domin gudun fadawa cikin wani gadari. Ko a bayan nan dai sai da shugaban rundunar sojan Najeriya Major General Talib Labaja ya sanar da wani artabu da kuma soki dokan nan ta zaman gida na dole a yankin jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar. To sai dai kuma duk umarnin da hukumomin kasar ke bayarwa na soke zaman gida na dole a kowace litinin, al'ummar yankin na ci gaba da kasancewa a gida tare kuma da fargaba.
Bisa ga dukkan alamu dai kungiyar ta IPOX na kara angizanta ta hanyar ci gaba da kakabawa al'ummar yankin dokokinta iri-iri.
Tasirin yan rajin IPOX na Biafra, wanda Musa Inamdi Kanu da ke tsare hannun hukumomin Najeriya ke yi a yankin kudu maso gabashin Najeriya, ya dada kazamta, inda a baya ake sa ran rundunar sojan Najeriya ta kawo karshen zaman gida na dole da ke tirsasawa jama'a a yankin na kudu maso gabashin kasa. Sai kwatsam aka ga wata sanarwa daga wani Musa Samuel Opa, wanda ke aiko da bayanai na kungiyar ta IPOX kan cewar yanzu zaman gidan na dole ya zama na musamman. Inji sanarwar, duk da cewar gwamnoni da sarakunan yankin da ma jami'an tsaro na ci gaba da daukar matakai na kawo karshen zaman gidan na dole a yankin na kudu maso gabashin Najeriya. Kusan kuma wannan lamari ya durkusa tattalin arzikin yankin na kudu maso gabashin gabashin kasar daga dukkan alamu dai bayanai na nuna cewa a fili yan kungiyar ta IPOB na da karfin fada aji a yankin na kudu maso gabashin Najeriya dangane da haka ne ya sana kewaya birnin Owari na jihar Imo domin jin ta bakin yan jihar dangane da wannan lamarin.
My name is Sources. Just that this lockdown have mastered Imo people, just that. I just believe that with time for they will start coming, but for now people are just scared to come out because of this unknown government.
Wannan tana cewa ne sunana Success. Tace kamar yadda ka gani wannan doka ta zaman gida na dole yayi matukar razana ne a jihar ta Imo. To amma nayi amanna cewa nan gaba kadan za a fita. To amma a yanzu muna cikin fargaba domin gudun farmakin yan kungiyar IPOB. Ni dai ba zan iya zama gida ba domin idan na zauna gida ba wanda zai dauki lalura ta. Nan gaba kadan za a fita. Shi kuwa wani dan jihar yace
the issue of sit at home in the south is especially in a place like Imo State, the only places they used to have challenges are in.
Yana cewa ne batun dokar zama gida na dole musamman ma a jihar Imo muna cikin fargaba. Muna son in tabbatar maka da cewa mutanen da suke kauyuka sun fi samun artabu na jami'an tsaro da kuma ɗan kungiyar IPOB irin su Olu da Ozimbe da MBC duka suna cikin tashin hankali. Za ka babu kasuwanci, al'amura ba su tafiya yadda ya kamata, kuma mutane suna shakkun fita domin gudun galarin yan bindigar IPOB. Muna kira ga hukumomi da su dauki matakan da suka kamata. Sanata Hope Ozudimma shine gwamnan jihar Imo.
Going about their businesses on a Monday, see the traffic more on Monday and Tuesday, there's no difference. The so-called sit at home or that is not.
Yana cewa ne mu a jihar Imo muna gudanar da harkokinmu ne yau da kullum musamman Litinin da Talata. Babu zancen dokar nan ta zaman gida na dole, kuma sanarwar da wani ya bai mu bai shafe mu ba a jihar Imo. Abubuwa na tafiya kamar yadda aka saba, kuma ba ma goyon bayan wasu mutane. Sannan kuma muna sa ran yan siyasa ne ke haddasa tashin hankula da kuma rigimu a jihar ta Imo. Kuma muna sa ran suna daukar nauyin yan bindiga domin biyan wasu bukatunsu. Muna son in tabbatar maka da cewa muna son Najeriya, kuma muna son zaman lafiya, kasa daya, al'umma daya. Ba ma goyon bayan ballewa, muna ci gaba da daukar matakai domin ganin cewa kowa zai ci gaba da gudanar da harkokinsu ba tare da tashin hankali ba.
A takaice dai, rikicin na IPOB sannu a hankali sai kara ruruwa ke tamkar wutar daji.
Rikicin yan Biafra na haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB wadda Mr. Nnamdi Kanu ke jagoranta ga alamu ya kara tsananta bisa zargin da ake na kai hare-hare kan jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da civil defense da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda bayanai suka tabbatar da cewar 'yan bindigar ta IPOB sun kashe soja akalla 8 game kuma da wasu jami'an tsaro na 'yan sanda da civil defense da har yanzu ba a kai ga tantance su ba. Bayanai dai sun nuna cewa an yi wa sojojin kwanton bauna ne a yayin da suke cikin wata babbar mota a yankin Imbanu na jihar ta Imo, inda suka bude musu wuta kuma suka kone gawawakinsu nan take tare da motar da suke ciki. Jiya ma dai gwamnan jihar ta Imo Sanata Hope Ozudimma ya direkiyar jami'an tsaro na rundunonin tsaro a jihar ta Imo sun ziyarci inda lamarin ya faru.
Jesus Christ, remember nana, life and arrest.
Rikici-rikicin dai na 'yan tada kayar baya a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, musamman na 'yan kungiyar ta IPOB da ake zargi da tsananta a yanzu. Jama'ar jihar sun danganta batun da siyasa don ganin cewa zaben gwamnan jihar na dada karatowa a jihar ta Imo. Ga abinda wata 'yan jihar Amaka Daniel ke faɗi.
Personal opinion as well, there is no blood shed, that is what is, you understand?
When you talk about the recent ban ji dadin abin da ya faru ba na halaka dimbin jami'an tsaro a garin Imbanu. Rayuka da dama sun salwanta ta hanyar harbin bindiga, aka kuma waɗannan jami'an tsaro da aka kashe a tuna 'ya'yan wasu ne, kuma mai kayi don ka kashe wanda kuke yare ɗaya da ma wanda ba ku yare ɗaya, ai wannan cin amanar ƙasa ne. Aka kuma wasu da dama sun rasa rayukansu sakamakon ta'annacin 'yan bindigar IPOB. To amma dai ni ba na goyon bayan kashe-kashe, ina kira ga a koma teburin sulhu domin samun sauki. Idan mutanen Imbanu muna cikin tashe-tashen hankula domin zuba jini ba kyau, muna cikin fargaba. Muna kira ga hukumomin kasar da su dauki matakan da suka kamata domin gudun abinda ka iya biyowa baya. Muhammad Barde shine kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Imo, kuma na tuntube shi kan halin da ake ciki.
Wato ka san yadda tunawa yadda shi gwamnati ya saba faɗi cewa wannan abin fata wuce gaban batun Biafra ko batun IPOP. Kamar can baya wayan gabu ba tashi faruwa ba sai da zabe ta yi kusa. A baya ma wayan da muka kakkama za ka ga su da guraye da abubuwa kala-kala a jiki. To a yanzu haka yadda nake muna da kai, muna da suspect guda biyu a hannu. Ɗaya mun kamo shi har da bindiga guda. To zuma nan da ma bincike, in Allah da kuma za mu ci ma nasara.
Sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Lamidu Abubakar Sokoto, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a kashi na biyu na cikin shirin da dan gari, a inda za mu ci gaba da kawo muku tarihin garin Rigatsukun. A shiri da ya gabata kun ji yadda Alhaji Isan Ibrahim Galadiman Rigatsukun ya bayyana wa abokan aiki Hafsa Shehu Rigatsukun da kuma Musa Adamu Gulbala yadda garin Rigatsukun ta fara samuwa da yadda ta fara haɓaka, har kuma irin yadda ta girma ta haɓakan da yadda mazaunanta suka sami wuri da kuma irin kabilun da suka fara zama a garin ta Rigatsukun. Yau Galadima zai ci gaba da kawo mana tarihin na garin Rigatsukun ta yadda har Rigatsukun din ta zama Rigatsukun din a yanzu, wadda take ɗaya daga cikin garuruwa da ke jingine da garin Kaduna, wato a cikin ƙaramar hukumar Igabin da ke jihar Kaduna. Galadima ya fara ba mu bayani ne ta yadda garin Rigatsukun ta fara samun sarkinta na farko wanda ya jagoranci al'umman mazaunan garin na Rigatsukun.
Daga nan zama ba zai yiwu ba sai da shugabanci na sarauta, mai martaba sarkin zazzauna wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai shiga jagoransu sarauta sarkin Fulani Rigatsukun. To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a, sai suka ga kawai su sarautan masu suna kyamanci, ga su kuma malamai ne masana littattafai sosai, gwargwadon iko dukansu, Allah ba su sani gwargwado, sai suka kyamaci abin. To daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba, mai martaba sarkin zauna wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba, tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba, sai aka naɗo wani haɓe, shi aka ce wai shi ne zai sarauta Fulani Rigatsukun. To daga nan halinsu aka aiko su je su tare shi bayan sallar asar, zai shigo gari zai yi su yi mishi mubara'a. To sun ce tafi sun tare shi kamar abin kirki. To daga nan hankali ta shi, duk lokacin filatancin ne sosai, suka kuwa fisgo shi a kan doke, suka batsa-batsa da jama'a ta gana shi, kowane suka rinsa a nakari.
Kenan ba su yarda da shi sarki ba.
Kwata-kwata. Kin gane? Ya koma sai kafin da dawowansu a nan zaure, sai aka naɗa aka rubuta takarda shi Ibrahim kenan, da tawaga da ƴan uwansu duka gaba ɗaya. Aka rubuta takarda aka sa a gwangwala lokacin a gwangwala ake sawa sai a daura na daura an ka tsaga gwangwala sai a daura na aka daure sai aka yi mota gokiya siddi wata me jumma nan da nan sai gashi azariya yaje kai jafi wajen so uku sannan fadawa dogari suka taho suka tare shi tunda yana rike da takarda an san dama wannan al'ada ne irin namu na musulmi wanda in yazo an san dai magana ne kawo shi daga wasiƙa sako ne daga wasu jama'a zuwa ga sarki aka karbe shi sauka aje aka kai aka ba sarki takarda ce to ai dama ya umurce su cewa su kawo wanda za a nada su wanda zai zama sarkin filanin riga cikin to sannan aka ce sosai su je su kawo wanda zai sarrafa wanda za su nada shi shine aka tura Abdulrazaki shine babban su shine wanda ya haifi su Galadima Hari su Azumi su Alhaji Sambo Alhaji Inuwa wanda na faɗi miki kaɗan daga cikin wanda na san su kenan wanda ainihin ƴaƴan shi ne shi ya haifa to shine ya soma ai aka soma na ɗashi sarki sarkin filanin riga cikin daga nan ya tsufa lokacin da ya tsufa sai ya ce shi ba zai zauna a cikin yara ba kin gane sai ya tashi sai ya koma dofar can wajen rigage a ruga tun daga nan tun daga tsallaken dogo lokacin da ya ba dogon tun daga nan har dofana duka rugajen filanin riga cikin ne shikenan ya ce ba zai zauna a nan ba sai ya tashi sai ya koma can to daga can ne Allah ya karɓi rayuwar shi aka ɗauko shi a shaku aka manzana idin shi a nan gidan shi ga gidan shi nan to shi aka dawo da shi nan gidan aka yi zana idin shi daga nan shi ne sai aka naɗa sarkin Fulani Ibrahim shi ne ya haifi sarki ya haifi Abdullahi ya haifi madaki Adamu kin gane ko to lokacin duk dai ba a sauta mu ina ga miki shi ya haifi madaki ya haifi Abdullahi ne gaba da madaki to sannan shine sai aka nada shine sarki ina nan ina rike da sarauta sai Allah ya kawo lokacin da za a shimfida dogo wannan dogo gashi na jirgi hanyar jirgi sai aka yi sabon gar wannan hayi lokacin da dauji ne wurin gaba daya dauji ne to sai aka yi sabon gari to a lokacin nan sai aka yi waɗannan gidaje na sabo lokacin ana aikin dogo nan jama'a sun samu sai aka yi anguwar lebura shine sabon gari nan aka yi sabon gari to daga nan sai shi Ibrahim sai ya sauka daga cikin sarauta da sarkin Fulani sai na daddan shi ya bashi ana ce da shi Musa ya ce je sabon gari ya zauna shi ne aka yi wannan gida sarki gashi nan wanda yake a yanzu ya zauna a nan to shi yake duk wanda yake neman karatu na ilimi ya zo wajen shi amma fannin wajen sarauta duk mai wanda sarauta fannin sarauta ya kawo shi ya je wajen ɗan shi a sarkin filanin sabon gari a can ahayi to kin ji asalin yanda aka ci gaba da zama kenan har zuwa yau halin da muke ciki
yanzu sarakuna nawa kenan aka yi a garin Rigacikun tarihi ya nuna
daga wannan lokacin to akwai sarki Abdurraziki akwai sarki Ibrahim akwai sarki Musa akwai sarki Abdullahi akwai sarki Jafaru akwai sarki Ibrahim dan Galadima aka shi ma sarki ne akwai sarki Ibrahim akwai sarki Alhaji Garasu ne a yanzu har da muke ciki muna tare da su a yanzu amma wa'annan duk ne faɗi miki rayuwar sakare ba su a duniya ainihin tarihi ne da na ga miki to akwai sarki Alhaji Garba akwai sarki Rufa'i Alhaji Garba akwai sarki Rufa'i
yanzu sarkin da ke kujerar mulki shine na nawa ke
sarakuna biyu ne a yanzu da sarkin sabon gari da sarkin tsohon gari
kenan yanzu Rigacikun din biyu ne kenan
shine ni ga miki akwai sabon gari can shine sarki Alhaji Garba. Akwai tsohon gari shine sarki Rufa'i.
Yanzu kenan an yi sarakuna tara kenan a garin Rigaci.
Madalla ainihin garin Rigaci. Daga wancan lokaci zuwa yanzu. Tun farkon kafa Rigaci har zuwa yau da muke ciki a yanzu.
Wani sarki ne ya fi dadewa a kujerar mulki?
To gaskiya kin ga dai wa'annan sarki Jafaru ba ya rasu bane. Ya bar ma ya sauka ne saboda manyanta ya bar ma sarki Alhaji Garba dan shi da ya haifa. Shi kuma sarki Ibrahim shi ma ba ya rasu bane. Sai ya bar ma shi ma dan shi Musa. Daga nan da Madaki Adamu da Galadima Hari da dan Galadima Ibrahim su ne wanda muke zaune.
An taɓa yin yaƙi a garin Rigaci ko?
To alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ba a taɓa yin yaƙi ba amma an yi wani tajin-tajin a wani lokaci. Amma wanda yake bai kai ya kawo da har zai tare jama'a ba. An yi wannan rigingimu amma abin da ya shafi rigingimun da aka yi a Kaduna ne. Shi ne ta shafi har nan. Kin gane ko? A wannan farko-farkon amma tun daga lokacin nan hakikanin gaskiyar magana. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki. Sai dai abin da ba a rasa ba amma dai a ce gashi an fito na fito da makamai aka ana yi. Allah ya sauke wannan abin.
Wata sana'a mutanen Rigaci suka gada tun zamanin kakanni da iyaye misali kira sassaka fawa jima da dai sauransu.
To alhamdulillah Rigaci muna da mahauta su ne asalin mahauta gidan Alhaji Ulu akwai kankadi. Kankaɗi gidan shi babban gida ne gari guda ne gida da jama'a da duk galibi sun tashi sun koma kawo ne. Shi ne nake son faɗi miki asalin mahautar Rigaci ko tabbas daga su zuwa ƴaƴansu zuwa jikoki.
Shi ne dai sana'ar da aka gada tun iyaye da kakanni.
Fawa da kiwo Fulani kenan da noma. Kin gane ai akwai ɗaya daga ciki wanda na gaya miki shi cikin tawagan wannan gida. Shi ana ce mashi ma sarkin noma ne sarkin noma kwasau. Nana faɗi amma ainihin sunan sarkin noma shehu sunan shehu ne na littafi amma sarkin noma kwasau ake kiran shi wanda yake misali ya fi fice in kika faɗa ka da yawa sun san shi a haka ne.
Masu karin magana dai yana cewa suna Zanen Dutse shinko ta yaya wannan gari ya samo asalin sunansa Rigaci kun?
Alhamdulillah yanda aka nada ma wannan gari Rigaci kun suna zauna can tsallake nan hayin wannan rafi da suka yi Rigaci ana yin wani abu ana ce da shi cikui cikui wa'in da yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake nono. To Fulani sun san yadda suke safara shi suka juya shi yake zama cikui. To sai a ce za mu je cikui za Rigaci kun sau cikui cikui ina shi ne ainihin Rigaci kun sunan Rigaci kun kenan ta nan aka samu ainihin suna ne na Fulani.
Godiya ta musamman ga Galadima garin Rigaci kun Alhaji Isaac Ibrahim Galadima da kuma abokan aiki wai da suka hidiman ɗauko mana hiran wato Musa Adamu Gulbala da Hafsat Shehu Rigaci kun wanda suka wakilci gidan rediyo Nagarta domin yin wannan hira. Wannan shiri kamar da kuka sani shiri ne da ke zuwa maku da haɗin gwiwa da gidan rediyo Nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke Kaduna Najeriya da kuma sashin Hausa na gidan rediyo muryar Amurka da ke Washington DC. A madadin dukkaninsu Nasiru Yakubu Binnere ke mana fatan alkhairi a kasance lafiya.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.